إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis, hudu ga watan Jumada akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1444, wanda ya daidai da 29 ga watan Disamba shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, kenan ba 39, Yakubu Avenue daga Ladima Road Angwani Ejiyar Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Usulus Sunna, na Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani Abu Abdullah Abu Salih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wanda aka haife shi shekara ta 164, ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Makka zuwa Madina. A jerin gwanon majalisin wannan littafi, wannan shine majalisi na 18, za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yawm al-qiyama al-barr wal fajir la yutrak. Malam yake cewa daga cikin aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a shine ana so kowa ya yadda, ya yi imani, ya kudurta a zuciyarsa, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yawm al-qiyama, yaki yana gudana tare da shugabannin musulunci har zuwa ranar tashin kiyama. Al-barru wal fajir, mutumin kirki ne shugaba ko mutumin banza ne shi shugaban? Ya ba da doka a zo a je yaki, to dole a bi shi zuwa wannan yakin, matukar shugaba ne wanda Allah ya daura shi a kanmu. La yutrak, ba a barin yakin a ce saboda ai mutumin banza ne shugaban nan, ba za a bi shi ba. Wannan ga ake ne mahimmanci da mutane suna bukatan fahimtarsa. Akwai abin da har yau mutane muka kasa ganewa, shugaba, shugabanci, hali da ɗabi'u na shugaba da kuma shugabanci. Mutane da yawa ko kuma kashi 98 na mutane suna gani idan an ce kai shugaba ne dole sai ka zama nagartacce sannan za a maka biyayya. Wannan da yawan mutane haka suke tunani, ba sa tunanin cewa shugabancin nan daban, halin shugaban kuma daban, wajibcin bin shugabancin daban, kyale halin shugaba shi kuma daban. To mutane sai suka gwamuta al'amarin guda biyu,
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas riwayat Imam Muslim yace man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu jumla ce shartiya yace duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda yake kin abin na dabi'u falyasbir ala zalik yayi hakuri da wannan dabi'un da ya gani daga shugabansa marasa kai wala yanzi anna yadan min ta'ati kada yace saboda yana da wa'annan munanan dabi'un ba shi ba wannan shugaban a wajen biyayya fa imma ta in ka mutu ba kai masa biyayya ba saboda kana ganin sa da wa'ansu munanan dabi'u manzo Allah ce mata nitatin jahiliyatin wannan mutumin yayi mutuwa irin mutuwar maguzawa kaga yana so ya nuna maka cewa dabi'un shugaba daban shugabanci kuma daban abinda kawai shari'a ta ce maka duk lokacin da Allah ya hada ka da shugaba ko da mutumin banza ne matukar ba ya ce ka zo ka saba wa Allah ba duk abin da yake ayi matukar abin ba saban Allah bane ko da ni da kai muna ganin aka sun yin haka manzo Allah ce mu yi hakuri mu bi shi hadisi ya inganta hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kare yadda a gare sa wanda Imam Ibn Kathir hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito amma ya kafa hujja da shi Imam Ibn Kathir a karkashin fadan Allah madaukaki ya ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum hadisin Abdullah ibn Huzafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin jagora ya tura su su je yaki yanzu ya zama shine ne shugaban su ko komanda da aka je wajen yaki sai suka fusata shi suka fushau shi sai ce ba manzo Allah ya ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ce to na rantsa da Allah sai an haka rani yanzu dan Allah ne alakar haka rani da maganan jagoranci ko inda mazala ce sai suka haka rani yace na rantsa da Allah sai an ibo itatuwa aka ibo yace na rantsa da Allah sai an sa itatuwan nan a cikin rani aka sa yace na rantsa muku da Allah sai kun kunna wuta a cikin wannan itatuwa suka kunna sai ya ce ba manzo Allah ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ya ce to a fada sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka yi shiru sai ɗaya daga cikin su matashi sai ya ce ai dan wutan muka gudu muka musulunta shi ne sakon dan muna gudun wutan ne yasa aka musulunta kace wallahi ba za mu shiga ba sai mun koma Madina mun ga yawa manzo Allah in manzo Allah ya ce mu shiga za mu dawo mu shiga suna dawowa garin Madina sai suka gayawa rawun hadisin ya ce hatta khamadatin nar har sai da wutan ya ne ya huce ya kashe kansa da kansa suka koma Madina sai suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shiga 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 abin da yi amma duka abubuwan da ya ba su na doka manzo Allah bai ce musu komai ba sai suka ce ya ce mu shiga wanda ya magana ya ce ni kuma na ce ai dan wutan ne ya sa muka ce mun yi imani da kai Allah ba za mu shiga ba sai mun zo mun gaya maka in ka ce mu shiga za mu shiga sai manzo Allah ce law dakhaluha ma kharaju minha abada da sun kuskura sun shiga wutan nan da har na kiyama haka za su zarce sai ce innama ta'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba biyayya ne akan abin da yake bisa ba dokar Allah ba fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a in shugaban nan ya kuskura ya ba ku doka ku saba wa Allah yace ba ji ba biyayya kaga manzo Allah ya fito da karatun fili ko to anan shine idan shugaba Allah ya kaddara shi akan mu ko da mu muna ganin wani abin yayi ba daidai bane mu muna ganin da zai akasin haka daidai ne amma abin nan bai saba dokar Allah ba, bai saba dokar manzon Allah ba. Manzon Allah ce mu'ajjar ra'ayinmu, mu'ajjar ganin ya kamata mu bubuna shi, kada mu ce za mu yi masa gode don wannan, tunda abin bai shafi ne maslaha ta dokar Allah da manzonsa ba. Maslaha ce ta rayuwa, kuma kowa a rayuwa yana da mahangansa ko? Yanda gashi nan yara ne ka haifa, za ka ba da doka, amma kowa yanda zai fahimci dokar ka ba. Haka ne? Wannan zai ce kaza, wannan zai ce kaza, wannan zai ce kaza, kowa da mahangansa. To tunda abin bai saba wa dokar Allah da manzonsa ba, to mu yi hakuri da namu ra'ayin mu bi na shugaban. Shi ne malam ya ce, wal ghadwu madin ma'al umara'i ila yawmil qiyamah. Yaki a musulunci mutum a karan kansa ba zai fita ya ce zai je yaki haka kurin ba. Yanzu misali, musulmi ya ɗauki makamai ya ce zai je gwanin gora, ko? Me dalili? Ce ai suna kashe mana mutane, sun ko sun kashe mana mutane a baya, saboda haka shi ma zai yaƙe su a yanzu. An gane wannan? Sai a ce wannan ya saba dokar Allah, kuma ya saba dokar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙa'ida na musulunci, musulmi baya fita yaƙi sai da doka daga shugaba. Shine zai ce na ba da doka a fita a waje wuri kaza a yaƙe su. In kuwa bai bada ba, kai ka fita ka je kai wannan, ka saba wa Allah, ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shugaban nan ko da mutumin banza ne shi. An gane? Saboda mu, musamman mu a Najeriya, muna ganin cewa shugaban da ya dace mai masa biyayya shine mutumin da yake 100% mutumin kirki. An gane? Amma in mutumin banza ne baya cancanta mai masa biyayya, haka mutane da yawa suke tunani. An gane wannan? To kaga wannan ba daidai bane, ashi bane aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a. Shi sa malam ya ce albarru wal fajir, mutumin kirki ne ko mutumin banza, matuƙar shugaba ne ai masa biyayya. Kuma jona za a yi masa biyayya, la yutrak, ba a kyale shi. Ga Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ruwaya ta inganta, asali daga Imam Tirmidhi a cikin Jami'insa, cewa ya kashe mutane 120,000. Daga ciki akwai Abdullahi bin Zubair bin al-Awwam, yaron farko da aka haifa a Madina, jikan sayyidina Abu Bakar. An gane? Amma yana ba da doka kuma ana bi, yana ba da hani kuma ana hannuwa. An gane wannan? Kuma malamai sun yi ittifaki a kan fasikancinsa a fili, amma kuma wannan bai hana idan ya ba da doka a kimin dokarsa ba. Shi ya ba da doka a kai wasallan nan da kake karantawa. Kada ce tun da yana wannan aikin sai ko? Kawai zuwa shi ya ba da wannan dokan, kuma aka fitar da su wasallan. Duk wannan da kake gani ana sa, ba a yi kaji ana karanta za al-mu'jama al-mu'mala, ko? Ana karanta ta ka mara ɗugo da ɗugo, sai ce maimakon aka zo rubutu ai rubutun zai dinga yawa, a gefe ake rubuta su, sai ce in aka ce mara ɗugo sai ce a bar ta aka a ɗugon sinin kenan, ko? In aka ce shi al-mu'jama mai ɗugo sai ce a sa ɗugon guda uku, shi kenan. Kaga ya sawwaka ko? Yanzu an zo rubutu, maimakon a dinga rubuta wannan ka'idojin a gefe sai aka kau da ita aka rubuta ta a aikace. Yayi an aiki ko bai aiki ba? Ko da sai a ce tunda yana wancan kashe-kashen za a mai biyayya ba ko? Kana nuna wannan sakon? To shi ne malam yake so ni da kai mu gane aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a. Yaƙi ba a yin ta sai a ƙarƙashin shugaba. Idan ya ce na sa sunanka a yaƙi kaza, in ka ƙi zuwa ba ka saba dokar Allah. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wani sahabi sai yake tambayarsa, ina mai ɗakinka? Sai ce mai ɗakinsa ta tafi aikin hajji sai ce kai ne ka tsaya yi sai ce an rubuta sunana a cikin waɗanda za su je yaki kaza in na tafi ai ba zan samu daman halattar wannan yakin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar yakin fita waye ba ki doka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta sunana to waye sai aka rubuta sunan shi manzon Allah bane sai ce eh ka bar wannan yakin ka je wancan yana da muhimmanci tattabata kaga yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka to in za a je yaki shugaba ne zai ce da wane da wane da wane misali a kowane gida akwai samari ko sai ce to a cikin samarin akwai Muhammadu akwai Ahmadu akwai Isa misali sai ya ce da Ahmad da Muhammad sune wato karfafa a gidan saboda haka a sa sunan su a cikin yaki sai ya ce Isa fa sai ce a'a ba mu bukatun shi yanzu Allah ne in shi Muhammadu ko Ahmad ya ce a ya za a ce ba za a sa Isa ba kuma shi Isa ai ya fi shi karfi ba aka yi aka sa sunan sa shi ba zai je ba sai ya saba wa dokar Allah ya saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku wanda suka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon sa biyayya sa'annan shugabanninku su ma ku yi musu biyayya shine ka'idar in ba su sa ku saba Allah ba to wannan yakin yana gudana ne a karkashin dokar sa wani a sa shi can gidan ma a sa wani can ma a sa wani can ma a sa wani to duka waɗannan mutanen da shugaba ya sa sunan su dole su tafi yaki in dai ba wani uzuri da Allah ya bada uzuri a kansa ba cewa mutum ba zai je yaki ba to in ba su je ba sun saba dokar Allah shine laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj Allah ya ce babu laifi akan makago in bai je yaki ba saboda kaga yaki ai yana buƙatar sabbin abokin gaba ya kai sara ka kai sara ko kaga makago ai ba abin da zai gani kai kenan na biyu wala 'alal a'raji harajun shi ma gurgu babu laifi akan sa in bai je yaki ba tunda yaki yana buƙatar masu ƙarfi ko gurgu kuma yana da alamar ne rauni tattare da shi sannan sai ce wala 'alal maridi harajun haka kuma mara lafiya shi ma an daga masa kafa ba zai je yaki ba tunda yaki yana buƙatar mutane ne ne masu ƙarfi to ƙarfafa to shi kuma rashin lafiya ko mun ƙarfin sa ya rage masa ne kumari da kuzarin sa saboda haka sai Allah ya ce babu laifi a kansa in bai je yaki ba to wannan sharadin shine zai hana mutum ya je yaki matukar shugaba ya ce wani zai je yaki in rashin lafiya ya kama shi to yana da uzuri in gurgu ne yana da uzuri idan makaho ne shi ma yana da uzuri amma in ba shi ba shi sa sai malai ce maka la yutara ba a barin zuwa yaki saboda wai shugaba mutumin banza ne an gane kamar jonan wai ya ce awa ni ba ruwana da shi ba zan bi shi ba a'a zai bi shi matukar bai ba da umarni a saba dokar Allah sai malam ya ce wa qismatul fai'i haka kuma gaban fai'u yana hannun waye shugaba fai'u shi ne ganimar da aka samu a wajen yakin da ba a kaura ba tsakanin musulmai da abokan gabansu musulmai ne suka fito yaki sai abokan gaba suka tsorata kafin musulman su zo sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu to wannan abin dukiyar da aka zo aka samu a wurin sunanta ne fai'u an wannan? To wannan kasan fai'u yana hannun shugaba ne an gane shi ya ga dama ya kasa ya ce nan na ba su kaza, nan na ba su kaza, wannan ma na ba su kaza, ba ka da hurumi ka ce an zalunce ka. Ana fahimta wannan? Yanzu misali ne dukiyar gwamnati wacce shari'a ta ba shugaba dama ya yi tasarrufi a kanta, ba akan zalunci ba, akan maslaha ga mutane. Ina ba ta gani sai ce wani zo sai ce kai na baka fili a wuri kaza kije ka gina. An gani? Wani zo na baka fili kaza a wuri kaza kaje kai amfani da shi. Kai kuma zo a wuri kaza na baka fili kaza. Dama ai kasar da baki ɗaya ta karkashin tawaye gwamnati ko? Haka ne? Sai kai kuma da karo sai aka ce a to kai ba fili aka baka ba, gida kaza na gwamnati ne an baka ita. A gani? Kai kuma baka da hurumi ka zo ka ce ka gani, ka ga yadda yake harka ko? Ya ɗauka yana ta badawa kai ba hurumin ka ba. To a wajen yaƙi idan an samu fai'u shugaba shi ne ke kasawa ya bada. Kaga akwai bambanci tsakaninta da ganima. Ganima ita ce wacce aka gwabza tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Ina fata an gane. Kaga shi ne maganar da Allah ya yi a cikin surat al-Hashr. Ma afa Allahu ala rasulihi ko min ahli al-qura. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada shi a matsayin fai'u ga manzansa. Shi ne an je yaƙi, abokan gaba sun tsorata da zuwan musulmai sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu. Kaga yanzu dukiyar ta koma hannun wakilan musulmi. Ina ba ta gane? To, kaga a nan shi zai karkasa ya ba mutane waɗanda suka dace, suka dace al-yatama wal masakin ko? Talakawa da kuma marayu, duk wanda manzo Allah ya ga dama zai karkasa ya bada. To haka duk lokacin da shugaba, tunda malam ya ce maka algazu madin ko ma'al umara'i ila yawmil qiyama, to sai aka je yaki shugaba ya ayyana za a je wuri kaza yaki, to da aka je sai abokan gaba basu to ba suka gudu suka bar dukiyarsu, to abinda aka samu shine fai'u. Shugaba ne zai kasa ya ce to bana a bashi kaza, wani gwargwadon maslaha. An gane? Shi yasa lokacin da aka yi yaƙin Hunain, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasa ganima, wasu ya ba su raƙumi 100, wasu ya ba su awakai 100, wasu ya ba su tumakai 100, kuma duk waɗannan da manzo Allah ya ba su babu ɗaya daga cikinsu babban sahabi wanda suka yi gwagwarmaya da shi daga farkon musulunci. Wannan abin sai ya yi wa Harkus bin Zuhair ciwo a zuciya, wanda aka fi saninsa da Ibn Zuhwaisirat Tamimi tushen Khawarij. Sai ce hadhihi al-qisma lam yurad biha wajh Allah. Wannan kasan da aka yi ba Allah ake nufi da shi ba. Yake ga wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya daga kai ya kalle shi. Sayyidina Umar yace da'ani udrib unqahu ya rasulullah innahu munafiq, fa qul ansari wiyansa munafiki ne, manzo Allah ya ce ku tsare shi. Khalid bin Walid yace abanna ansari wiyansa, manzo Allah ya ce ku tsare shi. Sayakhruju min bi'di hadha ar-rajul, a cikin tsatsan wannan mutumin wasu za su fito. Qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim, wasu mutanen da in kuka ga yanda suke sallah sai kun rena taku sallar in kuka kwatanta ta da tasu. Wa siyamakum ma'a siyamihim, azuminku da nasu idan kun kwatanta sai kun rena kanku. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-samu min ar-ramiyah, sai dai suna fita daga addinin musulunci kamar yanda kwari yake fita daga bakarsa. Summa la yarji'un, idan kwari ya fita daga baka yana dawa to wanda kuke. Kaga yayi shiga sharaba shani, yayi magana akan abin da bai dace ba shine malamin ya ce wa ismatul fai'i rabban fai'i haka shi ma mai yadda yana karkashin hannun waye shugaba wa iqamatul hududi haka kuma qaida haddi yana hannun waye yana hannun shugaba ne baya hannun kowa shi sa imra'atun makhzumiyatun hadisin imam al-bukhari da muslim wata mata ƴar ƙabilar makhzum ta yi saka kuma ƙabilar makhzum ƙabila ce mai daraja daga cikin ƙabilun ƙurayshawa shine suke cewa to yanzu za a zo a yanke ma wannan matan hannu ai kaman an taba ƙabilar ta ne ko sai aka ce ba wanda ya dace yiwa manzon Allah magana ya nemo ceto a wurin manzon Allah kada a tsaida masa da wannan doka sai Usama bin Zaid saboda manzon Allah na son sa yana kuma son baban sa aka ce in ya je wa manzon Allah magana kila idan manzon Allah ya gansa saboda wannan da yake masa zai bari a mata doka Usama ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya maikin Allah ina ma da za a daga wa wannan matan akan wannan doka na satan da sai kada a yanke mata hannu sai manzon Allah ya fasata atashfa fi hajjin min hududillah yanzu za ka nemi ceto a hajji daga cikin haddokin Allah ke wa aibullah na rantse maka da Allah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها باءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذات يساقة من ذلك والله سنا ينكي متعن إنما أهلك الذين من قبلكم إذا قام في إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه يجي أبن دي هلك وانده سقشو لقبا ننكو دهو داوا دا نسارة شيني إذن أمانيا ييساكا سيأتي آه أن ببن جداني أتالش إذن كما يارا تلكني ييساكا أتي آه أن أمان زاني كو أقشيشي كو كما ينكي ما يهنو شي كما أنت أتي a ce ai zai taba gidansu zai taba mutuncin gidansu saboda haka a yi rufa-rufa shi kuma wannan tun da talaka ne titit ai ba zai taba mutuncin gidansu ba saboda haka a tsaida masa da hannu ba za a laye fasata Usama ya ce sai da ya ji ba ma bai musulunta ba sai a ranar saboda yadda manzon Allah ya kausasa masa kalma kaga anan tsaida haddi yana karkashin waye wato shugaba dalili na biyu shine ai Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim yace barawo da barauniya idan suka yi sata ana yanke hannayensu su biyun nan sakamakon abinda suka aiwatar Allah magwayi ne mai hikima ya tsara in aka yi sata a yanke wa mutum hannu to waye zai yanke wa hannu kaga shugaba ne yake da hurumin kafa in aka kama barawo a me a yanke masa hannu to kaga ni da kai ba mu da hurumi barawo ya shigo gidanka ka ce to inda ya sace maka kaya kawai ka ɗauko adda ka ce ka yanke mai hannu ko ka ɗauki doka a hannunsa kuma musulunci bai yadda wani ya ɗauki doka a hannunsa ba sai ka kai shi inda ya dace ka miƙa shi a hannun hukuma hukuma za ta yi nata iya binciken idan ta gama bincikenta aka tabbatar da hakan ya yi to sai a duba abin da ya sata ya kai haddin a masa ya kai dokar da za a sare masa hannu idan ya kai sai a sare mai idan bai kai ba sai a masa mai sai a ladabtar da shi da yanda ya dace da shi an gane kana iya sa hannu a aljihunka ya sace maka waya kuma wayar ka tashi laki ce kaga nawa 7000 kaga ne ya kai haji kaga bai kai haji ba kaga ba zaka ce an ce barawa sace zabu da haka it bakar wannan hurumin yana iya yiwa ya sa hannu kaga wannan barawo ne kuma ko barawon kuma waya sai ya sa hannu a aljihun wani sai ya sace masa iPhone 14 Pro Max kai duka sunansu ne waya ko to yanzu idan aka dauke ta ma'auninta ya kai nawa ba kai haddin kasaje hannu ba kai ba kai ko ta kai ba ta kai yanzu kana da hurumi ka ce inda ya taba maka iPhone 14 Pro Max kai ba ka sare mai hannu ai ba hurumin ka bane sai kai shi inda ya dace su kuma sai su yi dokan da ya dace in an duba dalilai kaga sai a masa duka ko a kana nan kaga ba ka da hurumi sannan dalili na uku shine wani sahabi ne hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim yana zuwa sai ya tadda matarsa tana zina da wani sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah me yake hukuncin mutumin da ya ga matarsa da wani suna lalata manzon Allah ya ce ka kawo shedu ko a maka bulala yake ya fa gansu mazala ce shedu ko bulala ya fa gansu mazala ce shedu ko bulala akan sa ne Allah ya saukar da ayoyin nan na cikin suratin Nur kaga ne yanzu ne ake so a nuna da yana da hurumin da zai yi haji ko sai ce to tunda matarsa mata aure ce menene sai a je bita ko amma da yazo inda ya dace sai aka ce sai ya kawo me sai ya kawo shi kanka san addinin musulunci ba amfani da bolanka kuma ba amfani da emotional feeling ana amfani ne da dalilai na gartaci tunda kuwa babu an gane sai Allah ya wanke shi akan dokar shine wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم wanda suke jifan matansu da zina amma fa ba su da shaida akan wannan aikin sai karan kansu ni Allah ya ce fa shahadatu abihim arba'u shahadatin billahi ai daga cikin su sai ya rantse tsakanin sa da Allah ko annahu min أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يتي شي فتسكيا يا فدي والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن يرن يسوه والله يا جماعة تسفى تنازنا والله يا جماعة تسفى تنازنا والله يا جماعة تسفى تنازنا wallahi ya ga matarsa tana zina no kenan hudu sai annabiyar sai ce ya rantse da Allah in da ya ganta tana zina ba sai ya yi mata tsinuwar Allah ya tabbata a kansa wannan shine dokar da Allah ya bada in ko akai haka to ba aure tsakanin shi da wannan matar har abada saboda an yi li'ani an yi ɗan tsinuwa ita ma haka za ta rantse wallahi ƙarya yake bai ganta ba 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 ta rantse da Allah inda gaske ne mijinta ya ganta kana gina kuma tace ƙarya ne Allah yayi fushi da ita har abada amru azim ko alabari ne girma to daga nan fa har abada ba aure tsakaninta da wannan mutum koda kowa ya mutu a duniya sai ita sai wannan ba aure. To ina masu cewa matan aure karuwa? Wannan fa ya gani ne aka ce faɗi wannan. Kai kuma yanzu kawai kana zaune a social media kawai sai ka buɗe baki sai ai wacce kaza karuwa ce. Kowa na kaza mazanaci ne. Ba ka taɓa ganin shi ba. Ko ɗaci ka ga ya shiga da matar da ba muharramarsa ba ce. Kana da huru ne ka ce mai me kuma suka kulle ɗakin. Kana da huru ne ka ce mai mazanaci ne? Babu. Shikenan. Kaga wannan duka musulunci yana koya maka taka tsantsan. Kaga a nan kai da doka ne. Dalili na biyar. Shine ghamidiyya cikin da ta zo ta ce asabtu haddan ta ce ya ma'aiki Allah na cancanci a min haddi ta yi ciki kuma ne matan aure ce ina ba ta gane Kara Allah nan ta ce ta cancanci a mata haddi. Kaga matan aure ta yi zana sunanta ne jefewa za a mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina waliyanta. Suka zo. Ta ce a je a kula da ita. Kaga ai ba za a je ta ba saboda yadda inda ke cikinta. Ai ba yi da laifi ko? Laifin waye ita ce. Aka je aka ci gaba da bata abinci na kulawa da mai ciki. Ta haifi yaron saboda akwai ƙarfin imani a zuciyarta tana haihuwar yaron ta zo ga yaron manzo Allah ce a mai da ita a kula da ita da ɗan ta shayar da ɗan har ya kai shekarun da za a yaye shi ya kai shekaru biyu kenan ko aka yaye yaro yaro ya zo da ɗan gurasa a hannu manzo Allah ce to a tafi da ita a jefe ta Kage zuwa ba da doka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aida ba ku sai ce to a jefe ta tunda tayi ne kaga yana so ya nuna maka cewa doka na haddi shugaba ke yi kaga Manzo Allah yayi sannan ga ma'iz shi ma haka bazawali ne yayi zina yazo kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da doka a jefe shi ba haka ba da sai a ce ƙabilinsa ko gidan da ya fito su jefe shi a'a yake doka ne na Allah kaga wa zai ba da umarni shugaba yana fahimtar wannan shi yasa malam yake maka wa iqamatul hudud ila al-a'immati madin sai da haddoji zuwa ga shugabanni yana gudana laysa li ahadin an yat'ana alayhim babu wani da yake da dama ya yi suka a kan shugabanni da ce ƙarshen da ba dokan Allah suke bi ba ba su da hurumi su yi ne su yi suka ya su yi ne su zartar da haddi to kaga a nan saƙo ne ga makari ko? Fitowa da ya yi suka a kan dokar da gwamnatin Kano ta bada yanzu kaga ya yi suka a kan ne shugaba ke awon jona kaga da ce ana bin tsari shi ma ya kamata a kama shi a ladabbi da shi yana so ya ce duk lauyoyin nan da suka tsaya da duk judges din da suka yi wannan da kuma dokar musulunci da kuma dokar da gwamna ya bada aka zartar da wannan aka bi wannan tsarin duka akan zalunci ne saboda ya yaki kwakwalen wato marasa hankali cikin mutane wai sai ce siyasa ne ka san yanzu ana so a wawantar da mutane sai a ce a abu kaza siyasa ne ana ce maka siyasa ne sai ka fara tunanin ai yayi san rai a kirje kuma abin da kai ci sai ka ga ɗiɗi kun mutane masu sanya tufafin malanta sun fito wai suna so su ba da kariya shi ne ɓarnan ke yi nadama a kan bannan da yi ba, amma wai wani ya fito yana kokarin ba shi kariya, zulman wa buhtanan wa jura. Kuma an yi magana sai a ce ma malami ne, kai da mun makarba malami ne, haka mata ka san wannan larabci ya karanta. In baka yadda ba ai akwai specialization a addini ko? Wanda ya koyi larabci zalla, dole kuwa kura ta shiga fatar akwai za ta yi kalla. Inda larabci zalla ya karanta, kuma a larabcin da ya karanta akwai mandik. Mandiki kuwa ka'ida ce ilimi ne na Aristotle, shi ne Laraba ke kira Aristotalis. Shi ne ya dinga kauye abu, ya dinga lankwasa maka. A duk magana da za ka ga ya kare ne a mantiki, ka kusan bayi da alaka da addini ko? Su kansu a ilimin da aka tarjama ta zuwa larabci suka ce ilmun la yantafi'u bihi zaki, mai kwanya baya amfana da shi. Sannan wala ya fahimhu al-baligh, dakiki number 1 ba abin da yake fahimta. To kina ke kunyan ma baya amfana da shi, don ya amfana sa kaga bai da amfani. To ilimi ne wanda aka koya wa mutane akan su, wato lankwaye magana sai an fito da ita kai yanda mutane za su gamsu, kuma a ciki haka kuma mutum zai fada cikin kanna. To wannan ilimin, ilimin Aristotle ne aka fassara shi zuwa larabci, shi ne ake duk wanda ya yi zurfi a ɓangaren larabci to sai ya karanta ta dole. To kuma ita shi ne ka kawo aya ka lankwaya aya ka fassara ta yanda kake so, saboda wannan ilimin ga abin da ya koya ma mutane. Amma a shari'a ai manzo Allah ya gaya mana duk abin da bai shafe ka ba kakkasa ne, kakkasa baki a ciki. Tunda ba fi tsinka ba ne, kaga shi da kansa ya ɗaure kansa da kansa sai ya ce bibi matsalar ba. A tunda baka bibi matsalar ba, me yasa za ka yi magana a kai? Kaga a nan a kaikaice kana so ka nuna wa mutane dokar da aka yi zalunci ne saboda aka aiwa gwamnatin bore. Yanzu ba yana so ya tada hankalin mutane ba ne? Ina ba ta an gani, saboda in aka haka mabiyansa suka fito suka ce ba su yadda ba, gwamnati ta ce sai an yi, me zai faru? Za a zubar da me ginin mutane. Kaga illar wannan magana kenan, tunda bai shafe ka ba, kuma wannan dokar ba ka da masaniya a kanta, sai ka kame bakin ka kai shi. In ma kana so ka yi magana to ka ajiye abin a faifai, ka dibi matsalar tun daga farkon ta zuwa ƙarshe. Sannan sai ka ce ka fito ka yi magana, in akwai kuskure ka ce ga kuskure, saboda a wuri kaza kaza ne, a wuri kaza kaza ne, a wuri kaza kaza ne, a wuri kaza kaza ne. To amma tunda doka ce gwamnati ta riga ta bada, ka ga baka da hurumi ka fito ka ce kuma dokar da gwamnati ta yi ba daidai ba. Ina fata an gane. To kaga wannan abin ya zama kayi wa gwamnati shishigi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ubadah ibn Samit riwayar Bukhari da Muslim yace wa alla munazi'a al-amra ahlahu, kada mu yi jayayya da ma'abuta haƙi, mu shiga haƙƙin su abinda bai shafe mu ba, mu ce sai mu yi magana akai. Shine shugabanni su yi dokan da bai shafe mu ba, mu ce sai mun yi magana akai. Manzon Allah ce kami an gani. In ma kana ganin akwai ba daidai ba, kai shugaban da ya bada dokar shi ya kamata ka tunkara ba tare da wani ya ji ba, sai ka mai nasiha. An gane? Shi ne ka'ida. Sannan duk wanda yana daga cikin illar social media, kwanaki ai an nuna malamai na Ahlus Sunna wal Jama'a sun je sun ga shugaban ƙasa ko? To sai mutane suka dinga korafi, suka dinga korafi, suka dinga korafi. Wannan korafin ya sa ɗaya daga cikin wannan malaman ya fito yana breakdown na analysis ɗin wannan abu, shi ma ba daidai ba, kuskure ne. Musulunci bai yadda ba ka keɓanta da shugaba ko me ya yi ka zo ka gaya wa mutane ga abin da kuka tattauna da shi. Musulunci bai yadda da wannan ba. Kuskure ya faru ta kowane ɓangare. Ɓangaren farko su ne ya sa suka sa hotonsu a social media. kaga zai taba ikhlasin su akan wannan aiki saboda manzo Allah ce man arada an yansaha li bi sultanin fala yubdi lahu alaniyatan duk wanda yake so yi wa shugaba ne fiha kada ya kuskure ya fito fili yayin magana kaga manzo Allah ne ba da doka ko sai ya ce fal yakhlu bihi yake anta da shi bal yansahu sai masa nasiha fa in qabila in ya karba daidai wa illa in bai karba ba fa qad adda alladhi alayhi shi wannan shugaban malamin ya sauke nauyin da Allah ya daura masa na gaya wa shugaba gaskiya Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi da rahma Allah ya kai haske kabarinsa duk wanda ya san tarihin margayi shugaban kasa shagari ai ya fito ya faɗi yace a lokacin da yake jagoranci mutum ɗaya ne yake shakkar sa idan ya farsa shine wa yace margayi malam Abubakar Mahmud ne yace in ya gan shi abin da zai zo ya san in ya zo dan shi ba neman wani abu ya zo ba sai dai yace mai abu kaza wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara kun da kuke kun taba ji ko da wasa a wajen karatun malam Abubakar Mahmud Gumi ya fito ya ce na taba zuwa wajen shugaba na mai nasiya kowa ya sani cewa yana zuwa a sai da shi da kansa ya zo ya faɗi ba wannan shine asalin tarbiyyar da manzo Allah ya karantar da al'ummarsa to wannan shine ya ba masu cece ku ce dama suka yi suka ga wannan malamin da sun batta ba sun to da ita a social media ba ko wanda ya sani kaga ba wanda ya sani kaga wannan yana da cikin kuskure da suka yi wanda har ya haifar da wannan cece ku can har wannan ɗaya daga cikin malaman ya fito yana magana akan cewa ai da abin da suka je gaya wa shugaba ai ba a kai wa shugaba na siya wannan tsakaninka da waye Allah inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a matsayinka na malami ka mai nasiya in ya karba daidai in bai karba ba kai a malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka to nauyin da Allah ya daura maka sai ka gaya ma wani haka ba sai ka nuna ma wani ba kuma ba sai ka sanar da wani ba kawai ka far shi a zuciyarka Allah da kai don shi ya sani to kaga inda su ma suka yi kuskure a wannan gaban ke shi sa dole mu dinga taka tsantsan a cikin al'amari na addinin mu social media yana daga cikin illolinsa abinda kai na alkhairi ka zo ka rusa shi cikin kankanin lokaci ka je umra sai ka dauko ko wai yana gani nan a cikin Ka'aba wa kake gayawa duniya take nuna sai ka nuna ka je aikin ibada aikin hajji ne ga manan muna jamra shi kenan wai ce ma kana yin wannan wajibi ne shi a shiƙe ne na musulunci ɗaya daga ciki guda biyar za ka sauke sai ka gaya wa duniya cewa ka sauke ai Allah da kake yi don shi ya sani kana buƙatar sai ka gaya wa mutane ka ga Allah social media sai rusa maka ikhlasinka Allah ka shirye da mu saboda haka wannan gaba gaba ce mai muhimmanci wala nunazihum yace kuma ba za mu yi sa'in sa da su ba akan dokar da suka bada ba za a wannan gaban kage ya nuna kuskuren sa a fili cewa ba a yi wa shugaba irin wannan amma ki wannan ku duba sayyidina Uthman Allah ya kare yadda a gare sa ai a ka'ida in an zo filin Arfa raka'a nawa ake yi hudu ko biyu biyu a sallah ne biyu a sallah ne ya zama na hudu ce to sayyidina Uthman idan ya zo raka'a hudu yake hudu a sallah ne hudu ya sallah ne Abdullahi dan Mas'ud yake gaya wa dalibansa abinda manzon Allah ya karantar da mu raka'a biyu ne sai ya sallah ya je aikin hajji kuma aka yi sallah yana tare ya ga an yi suka ga an yi hudu shi ma ya ji su an gama hudu sai suka ce a karama sallah ba ka ce mana biyu bane sai ce eh to me yasa ka bi shi sai ce in ni ne nake a matsayin sa biyu zai a matsayin wa kenan a matsayin shugaba amma ni ba na so in bude kofar sharrin da ni ne na fara bude ta a cikin al'ummar manzo Allah kana nufin bai san abin da yake yi bane ko ka fi shi san gaskiya ne kafi shi san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na manzo Allah wannan ana so a nuna mana fitihun muamala da shi wagabanni kuma shi a lokacin gwamnati haka shi ba ya dama ya ce kaza ko amma ya ce saba sabani sharri ne bana so in bude kofar wannan sai shi ya ce amma kinni na haukan kujeransa biyu zai kaga me yake so ya nuna mana ne yanda ake mu'amala da ni shugabanni a musulunci to ne zai ce maka to mu ina ruwan mu da wannan ai mu demokradiya muke bi saboda haka a demokradiya muna da dama kana da yanci kai magana abin da kake so sai mu ce eh ko da gurin gori da yazo arewa ko ya zo ya tadda mu ke akan addinin Allah kuma ya tadda mu sama da shekara 100 muna musulunci ba mu da irin wa'ancan bane wa'anda su suka ba su mata fafin sawa suka ba su addini sannan suka daura su akai mu sun zo sun tarda mu ba zai yi su iya juya mu yanda suke so ba shi yasa suka yi amfani da shugabannin mu saboda tarbiyyar Sheikhul Islam Ibn Qudi rahimahullahu ta'ala ko saboda an zo ya tarda mu a wannan tsarin ba zai iya ba shi ne suke amfani da shugabannin mu su yi indirect rule da su kuma aka yi musu direct rule kuna da tsari na addini sai mu ce eh demokradiya ake bi amma mu musulunci bai yarda ne haka ba da demokradiya da musuluncin wanne ka bi oh yanzu sai a dawo dan demokradiya ko a tare ka can amma in musuluncin ka yarda kai musulmi ne a tsarin musulunci ku ga yadda musulunci yake kai shi kenan ka zauna lafiya wallahi da muna tabbata yanda manzo Allah ya karanta mu wa'annan hayaniyar da ake fuskanta wallahi da duk ba za mu fuskance su ba kaga mutum yayi zo ya taba rusa akan wani abin da bai shafe shi ba ba yi da hurumi yayi magana yazo yana magana kuma duk wanda yayi magana yake wannan abin ba daidai bane sai a ce mai dan iska ne sai a ce mai kaza ne sai a ce mai kaza ne dan Allah ya kamata mu dawo cikin ya ce mu addini ya koya mana tarbiyya kuma ya nuna mana tsari in muka bi tsarin kowa zai zauna lafiya in ko muka ki bin tsarin to za mu ga abin da ba ma kauna magansa Allah ka shirye din saboda haka za mu ga aya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan wa tuqus sadaqati ilaihim ja'izatun wa nafighatun insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم بعد ما هو في جنب أبي سيما مسلم فبابه إن شاء الله لا متفق أشكين كرات الله مكين الله يسامح ذاته وعليكم السلام نعم إيه نعم إيه wannan yana tabbata cewa wancan sahabin da aka ce wannan hawatu shugaban khawarij Arqus bin Zuhair wanda aka sani da Ibn Zuhair at-Tamimi da yake manzo Allah bai adalci ba wurin rabon gadima a yakin Hunain wasun ce wai yana ajje mu aya ajje gashi miki ko wannan ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta shi da shi da mabiyansa wanda za su zo a baya ya ce simahum tahliq in gaba za ku tabbu su tabola suke an gani tabola suke tabola suke ba wai suna barin kurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dokan a ajjage mu a rage gashin baki waɗanda suke kawo wannan shubha sune wasu daga cikin sufai kuma na ga wannan clip din da wani yayi amfani da wannan kalmar yana cewa ai igala ne su ne suke kaza kaga idan ka zo kan addini ka ajje bangaranci ki cire wato bangaranci a ciki in za ka yi magana a kan gundarin hadisi ka yi magana a kan gundarin hadisi kar ka ƙara wa manzo Allah kar ka rage masa dan Allah ya ce wala yajrimannakum shari'anu qawmin ala alla ta'dilu kada ki yi da ke tsakaninka da wasu yasa in zaka yi magana akan su zalunci Allah ke i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa yi adalci gurin magana da zaku yi ko da akwai daba da kiyayya tsakaninka da mutum duk abin da ya kanka faɗa abin da ba shi bane akan sa shine Allah ce wa idza qultu fa'dilu walau kana za qurba in zaku yi magana ku yi adalci ko da dan uwanka ne na dini in yayi ba daidai baka ce yayi ne dai ba daidai ba kika ba shi kariya in dai akan gaskiya ne an gane amma in yayi daidai ka ce yayi daidai babu shi a hadisin haka manzo Allah ya siffanta ba shi irin su daidai ku daga ciki masu daukan hadisin suna fassara shi akan shine su kai wannan amma ba haka hadisin ya zo ba dukkan wayoyi babu inda manzo Allah ya faɗi wannan harwayen musulun ne ma yake si mahu mutu alik bayan su za ka gan su suna kwalkwabo suke hannane amma ba wai ya ce suna rage gashin baki ba suna barin jini ba sai siffan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan hannane eh wannan ba daidai bane eh Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam mai tambaya na tambaya akan ingancin karanta suratul kafira da jama'a ya inganta hadisi ne ashabu sunan sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi ya rawaito sa imamu abu dawud ya rawaito sa imamu ibnu majah ya rawaito sa imamu an-nasa'i ya rawaito sa sai imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadin sa ina fata an gane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta suratul kafira kwanan juma'a Allah zai masa buɗi na kwana bakwai da ƙarin kwana uku ya zama kwana nawa kenan zai ga haske a rayuwarsa saboda hadisi ne ya inganta gane sannan kuma a ranar juma'a daga daren juma'a yau kenan yau daren juma'a kenan ko daga daren yanzu ya kamata mu dinga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كي كي غدا 10 الله زي ما حدري كي 100 الله زي ما كتبو ان كي 100 الله زي ما قال الجنه هذا زلاجي وكذا ني كما تبي بتي كو يوي كاي من صلاتي ران الجمعه ina fata an gane da daren juma'a da ga yanzu kenan har zuwa gobe wannan na biyu ya inganta ina fata an gane ranar juma'a manzo Allah yana karanta suratul insan da suratul sajada ina fata an gane sallan asubahi tufo shi sa inda ka je a Madina ne buya ranar juma'a in ka je Madina umara kaga wani limami ya zo ya karanta maka wata sura ba wannan ba kana ka saba ji ba amma a Makka za a iya samu amma in dai a Madina ne ba wani limamin masallacin Madina ne da zai karanta maka wannan ranar juma'a sallan asuba iya ne sai dai maka je umran ba in dai ranar juma'a ne abin da suke karanta saboda abin da ya tabbata kenan kuma in ka zo sallan juma'a abin da manzo Allah ke karanta shine suratul ta'ala a rak'an farko suratul ghashiya a raka'a ta biyu duk kirin hudubar da zasu ba sa dauko ayan da suka yi hudubar da ita su karanta ta a cikin sallah yana daga cikin bidiyoyin mu kuma da muke a Najeriya sai a ce liman ya kware ya iya ya gama karatu kuma ya dauko ayan da ya dace da hudubar ba shi bane wannan ita ce sunna shine a dai tsaya akan wannan sunna haka manzo Allah ya karanta kuma haka ce wani lokaci ma yakan karanta suratul qaf kudu ba kawai shi ke suratul qaf kawai ana ba ta gane ya karanta ta da sharhinta sannan ya sallah an gane amma aka zo sallah ba za a abin da ke karanta wannan kenan saboda haka wancan hadisin ya inganta ko wasu malamai da suka taba ingancin hadisin amma bi iddati turuqihi wa shawahid hadisin ya inganta ina fata ka gani saboda haka in ka ji wani ya taba maganan hadisin hadisi ne ingantacce Imam Nawawi ma ya ambaci wannan bayanin a cikin littafin sa Al-Azkar an gane Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam
ayoyi ko ayoyi goma farko tare da su
bai yi ba wannan ayoyi goma farko yana tambaya cewa me ingancin ayoyi goma farko na suratul kafi wancan shi ma wani hadisi ne daban hadisi ne akan dajjal manzala ce in ka ji zuwan dajjal ka karanta ayoyi goma farko na suratul kafi Allah zai kare ka daga sharrin dajjal wannan hadisi ya inganta akwai kuma ruwayar da ta zo in ka karanta goma farko da goma karshen suratul kafi sai dai wancan ruwaya ba ta inganta ba gane wace ta inganta shine ayoyi goma farko Allah zai kare ka daga sharrin dajjal eh amma ba wai na ranar jumaa ba eh na'am eh eh shi kwalkwabo babu laifi za ka iya yi an gane da dalili misali kana da matsala a gashinka ko kana tirikin ɗan gashinka sai kake ɗan kwalkwabo wannan babu laifi an gane tunda ai kana yin sa a matsayin ibada in ka je umara ko ne ko aikin hajji to shine sai malamai suka ce to kenan ya nuna ai muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafun ko dai ai kwalkwabo ko a rage suka ce to kenan ayan biyu wanda kai babu laifi tunda ai yazo a fannin ibada abin da yasa manzon Allah ya bada suffan khawarij wato su ko ina za su kwalkwabo suke yi ba sa barin gashin su amma kuma fitanan nuni ka gane yawa an siffanta su ne da wannan siffar don a ƙara fito da su fili mutane su gane ga yanayin su kuma ga yanayin abin da suke lizimta amma ba wai yana nufin dan kai kwalkwabo ka saba addini bane kana gane wannan eh Allah ya sa mu dace na eto in ma ya tabbata an yi haka kage yana daga cikin kuskure na wato yin magana ka gane abin da ya motso shine unsuriya ce ta bangaranci ita ce ta motso amma ji wannan yana so ya alakanta cewa malaman da suka tsaya akan wannan dokar aka bi har aka tike shi sai yana daukar a matsayin cewa wahabiyawa ne wato su ne suka yi wannan sharri ne suka yi sun ɗauko wani abu ne sun filipin an haɗa an yi abin nan ai duk wannan dokar a kotu ake bi sai abin da ke social media ba shi za ka zo ka yi hukunci da shi ba amma wannan kuskure ne ba a yi wa shugaba gatse da kuma wani abu idan ya yi in dai a kan doka ne kana nufin shi ba yi da lauyoyi ne kuma wata tsaya a kansa ba ne sannan kuma ba a bi hanyoyin da ya dace ba ne bai daga cikin abu ana fata an gane in dai matsala ta zo kada ka ɗauki ɓangaranci ka kore abin da ya tabbata a shari'a saboda kawai kana so ka jinginawa wasu ɓangare kaga wannan akwai nau'i na munafunci a cikinsa an gane wannan wannan ba daidai ba ne ba a yi in mutum ya yi wannan ka sani cewa in inda gaske ne ina ƙaunar manzon Allah yake ina gaske ne kana ƙaunar manzon Allah ina yake ina ba ta ankali ah sahabin da ya kashe baiwarsa matarsa ce baiwarsa wanda ya ɗauke ta sadaka kuma kyakkyawa kuma gashi makaho kana zagi manzon Allah ya hana ta yana kana zagi ya hana ta kuma yana da ƴaƴa da ita yana son ta saboda kyakkyawa ce kana matsowa kusa da shi ko yana riƙe da abin nan a hannu ya turma mata ciki kuma da ya zo ya gaya ba aka ga gawanta manzo Allah ya tambaya me ya faru ya gaya manzo Allah ga abin da ya faru ka zage ka na hana ta kai na biyu na hana ta kai na uku ni kuma zuciyata ta kasa jurewa ina kaunanta iya kauna yace amma dole na rabu da ita ina kaunanta kike ya barma mata ciki manzo Allah ce ina shaida muku jinin ta ya tafi a banza ba duka bane to ka kida ne ba a cin mutuncin manzo Allah ba a cin mutuncin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a cin mutuncin iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kida ne na musulunci saboda matan manzo Allah iyayen mu ne Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah shi yafi cancanta makare mutunci sa fiye da mutunci na ni kare kaza kai naka babanka babana mahaifiyarka mahaifiyarka sai ce ni wa azwajuhu ummahatu matan manzo Allah iyaye ne gare mu ina fata an gane duk inda ya kai kafin ka kare mutuncin kanka dole ka kare mutuncin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda za a kashe ka ne gara a kashe ka kana kare mutuncin gidan manzo Allah za ka shiga aljanna fiye da kanka fiye da matarka fiye da ƴaƴanka fiye da kowa naka to ina kaunar take Allah ka shirye din na'am prof na'am eh na sani shi eh shi ne ce ai ka ga ya wufin tadda tunanin mutane ba an samu su nasara sun fito suna protest ba na ga su da nasara su ce kamar nasara sun fito to ni da yake a social media ga gani ban sani ba nasara su ne koko nasarawa na kanin an gane shi ne suka fito suna protest kaga dalilin wannan maganan ne ko ayyuwa addini haka kuma ba ayyuwa jagoranci haka ina fata an gane duk abinda aka ce wannan doka ce ba a yi shi shi ko da ina da ra'ayin haka san haka tun doka ne sai in juro in kame bakina ina da hali in je in samu wanda na san suna da madafan iko a kai in ce a fara dubawa sai a yi bincike amma ba ka fito a kishi yanci abin saboda kana koya mutane yin bore kuma illan bore a cikin al'umma ba karamin barna yake jawo al'umma ba zai sawo a zai jawo a zubar da jini a lalata dukiyar mutane a ci mutuncin mutane da yawa to shi yasa musulunci bai yi da wannan ba kuma a ce ta yahudawa saboda haka shi yasa ake tabbatar da irin wannan an gane Allah ka shirye da mu abin da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama hujja gare mu tsira duniya da lahira kada ya sa ya zama hujja a kanmu shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sashi abinda zai amfane mu duniya da lahira abinda zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu da kuma yankin da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kar ka ba su iko aiwatar da shi mu kuma ya Allah da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin jagorancinsu babu cikon yi musu daya akan abin da bai saba wa dokoki ba yanda ka hada fuskoki mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka hada mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa gida a aljanna ka sa barka a cikin dukiyarsa da iyalansa dukkan wata cuta da ke damun sa ya Allah ka yaye masa wannan cuta da shi da sauran musulmai da suke fama da wannan cuta a gidajensu ko asibiti ya Allah ka kwarinye musu dukkan cutar da ke damun su ka maida su cikin iyalansu cikin aminci wanda ka bashi dukiya ka bashi iko sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addini hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiya da takara na sa yawa kuma ka bamu zuciyar da zai wa addini hidima sama da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu cikin firdausul a'la kuma da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka ta musu dauki ka kubutar da su daga hannun waɗannan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci masu wannan aika aika a cikin waɗannan mayagun mutanen ya Allah ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata akan su ba su taba shiryuwa ba ya Allah muna roƙon ka kai mana maganin su da abin da ya dace da su mu da baka jarabce mu da wannan fitina ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada a hada mu da ƴan uwan musulmi masu kallon mu da sauraro cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka kawo ikon tuba daga zanuban mu kafin mu koma zuwa gare ka in ka mu mutuwa ta zo ya Allah ka ba mu ikon cika da kalmar shahada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk